الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته cikin yarda da ganin dama ta Allah madaukake sarki mabuwayi mai girma mun sake zama a wannan majalisi namu mai albarka da muke karatu a cikin littafin kitabu tauhid alladhi huwa haqqullahi ala al-abid littafi wallafar imamu ahli sunnati wal jama'a al-sheikh muhammad ibn abdul wahhab al-tamimi alayhi rahmatullah karatun da muke gabatarwa a wannan masallaci na tunawa da malaminmu na da'awar sunna al-sheikh muhammad kabir ahmad azare Allah ya ji kansa da rahama masallacin da yake nan bakin tashar yankari a cikin garin azare karamar hukumar katagum jihar bauchi nigeria yau muna almuruna 8 ga watan al-muharram shekarar hijira ya kama 1447 wanda kuma a lissafin miladiya ya kama 3 ga watan 7 shekara ta 2025 muna roƙon Allah subhanahu wataala ya mana jagora da fadin daidai muna babin da malam ya kulla shi don fadin Allah madaukakin sarki ayu shirikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun karkashin wannan babi malam yana sanar shemu yana ilmantar da mu cewa Allah madaukakin sarki wanda shi kadai ya kadaita da halitta ya kadaita da mallaka to shi kadai yake da haƙƙin abauta masa wani wanda ba shi ba bai yi halitta ba bai mallaka ba baya amfanarwa baya cutarwa ko ya tunkuɗe cutarwa baya iya amsa kira ko da yana ji balle ma wanda baya iya jin kira dukkan waɗannan gajiyayyu ne waɗanda ba za su iya a cikin masarautar Allah madaukakin sarki su yi ruwa su yi tsaki ba karkashin wannan babi mun karanta aya farko da malam ya kawo ta ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun wala yastati'una lahum nasran wala anfusuhum yansurun mun kuma karanta fadin Allah ta'ala walladhina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qatmir in tad'uhum la yasma'u du'a'akum wa law sami'u mustajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum wa la yunabbi'uka bisu khabir wadana ayoyi guda biyu suna nuna kadaitakar Allah madaukakin sarki da cancantarsa da abauta masa saboda kasancewarsa mahalicci shine ya halitta kasancewarsa shine mamallakin sammai da ƙasai da abin da ke cikinsu da kuma gazawar waɗanda ba shi ba kasancewarsu an halicce su ne dukkansu halittu ne na Allah in banda in bayan Allah madaukakin sarki to kowa halitta ce komi halitta ce sannan kasancewarsu sun gaza wajen mallaka halittarsu aka yi kuma ba su mallaki komai ba daidai da ɓawon da ɓawon leda da yake jikin ɗan dabino ba su mallaka ba, la a sama wala a ƙasa. Wannan ya nuna gazawarsu a cancantar abauta musu. Mun karanta hadisin Anas ɗan Malik radiyallahu ta'ala anhu wa arda cikin Bukhari, wanda al-Imam al-Bukhari ya allaka shi, hadisin da yake cewa shujjan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mai Uhudin wa kusrat ruba'iyatuhu fa qala kayfa yuflihu qaumun shajju nabiyahu. An yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rauni a ranar yakin Uhudu, kuma aka karya masa haƙorinsa na gaba, har yake cewa ta yaya mutanen da suka yi wa annabinsu rauni za su yi rabo, ba za su rabauta ba. Sai Allah maɗaukakin sarki ya ce, laisa laka min al'amri shay'u, cikin wannan lamari ba wani abu mallakinka, ma'ana na Allah ne. In ya ga dama ya yafe musu, in ya ga dama ya musu azaba, amma lallai sun yi zalunci. Sannan mun karanta hadisin Abdullahi dan Umar radiyallahu ta'ala anhuma, wanda ya ce ya ji ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana cewa bayan ya ɗago kansa daga ruku'u a raka'a ƙarshe ta sallar asuba, yana cewa Allahumma al'an fulanan wa fulanan, bayan ya ce sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamdu, sai ya ce Allahumma al'an fulanan wa fulanan, Allah ka tsine wa wane da wane da wane. Sai Allah ya saukar da aya, laisa laka min al'amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun, cikin wannan lamari fa baka mallaki komai ba, ko dai Allah ya musu ya yafe musu ko ya musu azaba dan dai zalunci. A wata riwaya da malam ya kawo ta wannan hadisi a cikin Bukhari da Muslim, sai ya ambaci waɗanda a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yake musu addu'ar sinuwar, sune Safwan ibn Umayya da Suhail ibn Amr da kuma Al-Harith ibn Hisham. Sai Allah maɗaukakin sarki ya saukar da wannan aya, ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam, wannan ba mallakinka ba ne, in Allah ya ga dama ya yafe su, ya ga dama ya musu azaba. Waɗannan ayoyi ko wannan aya da ta biyo bayan waɗannan hadisai da riwayoyi, hadisin Anas da ya ce an yi wa annabi rauni alaihi salatu wassalam, kuma ya yi wato ya aibata waɗanda suka yi masa wannan rauni, yana cewa sai yaya ma za su rabauta sun yi wa annabinsu rauni, sai Allah ta'ala ya ce da shi laisa laka min al'amri shay'un. Hadisi na biyu, annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a sallah, yana tofin alatsi ne, yana irgo waɗansu kafirai, yana tsine musu albarka, Allah ta'ala ya ce da shi laisa laka min al'amri shay'un. Riwaya hadisi na uku ko hadisi riwaya ta gaba cikin hadisi na biyu, an ambaci sunayen waɗanda yake kiran sunansu, Allah ta'ala ya ce laisa laka min al'amri shay'un. Wannan ayar mana ya kawo ta karo uku ta biyo bayan hadisai. Laisa laka, wannan lamun da ke cikin laka a cikin ayar, ana ce mata lamul milki, ana ce mata lamul milki, wato lamun ta mallaka, lamun ta mallaka. Don haka anan ana korewa annabi sallallahu alaihi wasallam ne mallaka, tunda dama ai aya ta biyu da malam ya kawo in bako manta ba, yace Allah madaukakin sarki ya ce wallazina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qatmir, wadanda kuke kira wanda ba Allah ba, ba su mallaki daidai da ledar da ke bayan ɗan dabino ba. Nan ba ana nufin
iya waɗanda ake bauta musu ne ba su mallaka ba. A'a, kowa ya mallaka ba sai Allah. Ba wanda ya mallaka sai Allah. To kaga ba zai bayar. Da Allah subhanahu wa ta'ala sallallahu alaihi wasallam laysa laka shay'un. Kun ga nan jinan can kuma siyaki ne na korewa. Laysa harafi ne na korewa. Laysa laka min al-amri shay'un. Don haka na kira ce ta zo ta a cikin siyakin korewa wanda malamin usul suke ce mata annakiratu fi siyaqin nafi. Nakira ta zo a cikin siyakin korewa tufidul umum, fahimtar da umumi. Ma'anar zancen da aka ce shay'un a nan ko ma me baka mallaka ba. Da ƙarami, da babba, da mai motsi, da marar mai motsi. Baka mallaka ba, mallaka irin ta mahalicci. Amma mallakar wucin gadi, wadda za ka mutu a gada, kowa da irin abin da Allah ya mallaka masa. Ba irin wannan mallakar ake nufi ba na. Mallaka a cikin al'amarin Allah. Laysa laka min al-amri, al-amru anan ad-din. Kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam a hadithin na Aisha radiyallahu anha yake cewa man amila amalan laysa alayhi amru, man ahdatha fi amrina, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun. Wanda ya kirkira fi amrina hadha, a cikin al'amarin mu wannan. Malamai suka ce al'amarin mu wannan yana nufin addini. Haka Ibn Rajab Al-Hanbali alayhi rahmatullah ya ambata abinan fi amrina, ai fi dinina, fi dinina. Don haka nan laysa laka min al-amri ai min ad-din, baka mallakar wani abu. Daka ba wani abu wanda yake mallakinka cikin sarautar Allah madaukakin sarki wanda zaka iya sarrafawa ba tare da ganin damar Allah ko isarsa ba. Irin wannan mallakar ba wanda yake da shi, tunda aka korewa Annabi sallallahu alaihi wasallam, to ba wanda yake da shi. So idan za mu fahimci Al-Qur'ani da wannan ma'anar cewa an korewa Annabi sallallahu alaihi wasallam mallakar tasarrufi cikin kaunin Ubangiji subhanahu wata'ala, mallakar tasarrufi cikin malakut na Allah madaukakin sarki ba tare da tsarin Allah din da yaddarsa ba, in za a korewa Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan, to min babu aula wani wanda ba shi ba. To daga nan ne zai za mu fahimci cewa kenan dukkan wanda kuwa baya mallakar tasarrufi a cikin kaunin mahalicci, to bai cancanci mu je mu nemi ya mana wani abu ko ya tare mana wani abu ba. Bai cancanta ba. In mun yi haka mun nuna gazawarmu da sanin Allah, gazawarmu da sanin Al-Qur'ani, kai mun nuna gazawar hankalinmu. Domin shi ma mabukaci ne, duk wani wanda ba Allah ba mabukaci ne. Yaya za ka je wajen mabukaci neman bukata? Amma idan Allah madaukakin sarki ya ɗebe wa mutum hankali da wayo, ya jarrabe shi da wauta da son zuciya, ya samu dasashewar zuciya, to shi ne sai ka gan shi ya je yana ba da kuɗi a yi masa kuɗi. Kaga akwai waɗanda za ka haka ne. To misalinsa ne haka, in kana ganin cewa ɗibgewa ce. Asalin rashin hankali ne mutum ya je ya ba da kuɗi a masa kuɗi, to dukka kai musu kuɗin goro haka. Wanda za ka je ka nemi bukata a wajensa, shi ma mabukaci ne a wajen Allah. Tunda kuma mabukaci ne, to ba zai iya yi maka abin da Allah bai tsara ba. Tunda kuma zai iya maka abin da Allah bai tsara ba, to me yasa ba za ka tsallake shi ka nemi Allah din ba? Shi ne as-sabr wa taqsim. Tunda shi Allah ya ce wa idza salaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'an. Idan bayina sun tambaye ka game da ni, Allah ya ce a kusa nake, ina amsa kiran duk mai kira na idan ya kira ni. Kaga nan ina amsa kiran duk mai kira na, wannan ya nuna cewa ko ma wani kala ne mai kira, sawa'un malami ne ko jahili, sawa'un musulmi ne ko kafiri, mace ce ko namiji, ina amsa kiran duk mai kira na idan ya kira ni. Allah bai ware kowa ba cikin masu kiransa. Haka Allah ya shelanta. So in dai wanda zaka je wajensa shi ma mabukaci ne a wajen Allah, to me yasa ba za ka sake ganye ka kamare shi ba? Shi yasa Malam Kabiru Gombe hafizahullahu ta'ala da ya wata lakciya ta fashe sake shehu ka kama ubangijin shehu. Wannan gaskiya ce, sake shehu ka kama ubangijin shehu, saboda shehu bai mallaka ba. Iya in ya mallaka ma bai wuce tufafinsa da tarosisinsa ba. In ya mallaka bai wuce mumtalakat na abubuwan duniya ba, amma ba cikin malakutin Allah ba. Cikin malakutin Allah bai mallaki komai ba, don haka ka sace shi ka kama mai komai, shi ma mabukaci ne a wajen Allah. Ula'ika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adhabahu inna adhaba rabbika kana mahdura. Ubangiji ta'ala yace ula'ika alladhina yad'una, suma waɗannan da suke kira, suma waɗannan da suke bautawa, yabtaghuna ila rabbihimul wasilata, suma rige-rige suke suna neman matsayi wajen Ubangiji. Ayyuhum aqrab, suna gasar mafi kusaci da Allah a cikinsu. Kaga kenan, idan har wanda zaka nema shi ma nemowa zai yi, kuma ba wanda ya tare ka hanyar nemowar tasa, to abin da ya fiye maka alheri, bal ma laifi ne ka bi hanyar tasa ba tare da ka tafi hanyar nemowar ba. Bal wanda ake nema a wajen nasa kai ma so yake kai hulɗa da shi kai tsaye. Wannan shi ne abin da ya wajabta maka, kai hulɗa da shi kai tsaye. Don haka idan za a korewa Annabi alaihi salatu wassalam mallaka cikin masarautar Allah, to wannan yana nuna maka babu wanda yake da wannan mallaka. So zancen kyautar aljanna da za a ce wani zai yi bata taso ba, bai mallaka ba. Zancen hana azaba da za a ce wani zai tsaya tsayin daka, ba za a yi wani azaba ba, wannan duka ƙarerayi ne, ba gaskiya ba ne. Inda wani zai bada aljanna ko wani zai hana azaba saboda girman matsayinsa a wajen Allah madaukakin sarki, to da Annabi sallallahu alaihi wasallama bai samu tokaciya daga Ubangijinsa da yake ce masa baka mallakar wani abu cikin wannan lamar, kuma sai ya kawo magana wuta da aljanna. Laysa laka min al-amri shay'un aw yatuba alayhim aw yu'adhibuhum, wuta da aljanna kenan. Baka mallaki komai ba cikin wannan lamar, ko Allah ya yafe musu, in ya yafe musu me ya sakamakon su? Aljanna. Aw yu'adhibuhum, zai musu azaba me ya sakamakon su? Ta haka magana wuta da aljanna. kamar ne da sassaukan yare a ce maka baka mallakar wuta baka mallakar aljanna sun dai zalunci amma wuta da aljanna kayan Allah ne yana ba wanda ya ga dama ba ganin damar ka bane ba ikon ka bane kamar haka ne Allah ya ce masa shine ma'anar shine sakon jama'a an fahimta to idan ku haka ne in muna karanta alqur'ani tsakani da Allah muna fahimtar alqur'ani me yasa akwai wannan aya a cikin alqur'ani ana karanta ta har annabi sallallahu alaihi wasallama an ce baya mallakar yafiya baya mallakar azaba baya mallakar aljanna baya mallakar wuta kuma ma akan kafirai amma tare da haka masu karanta alqur'ani a jiya da yau suna lankaya wasu hakkokin raba aljanna suna lankaya wasu damammaki na hana shiga wutan wani ma har ana cewa yana sa'in sa da mala'iku mala'ikun kabari masu tambayar kabari yana sa'in sa ba ya isa ai hukunci a wanda ya kasa amsa tambaya kaga wannan bakin kafirci ya saba wa nassin alqur'ani mai girma Allah ya sauraka to na karshe hadithin Abu Huraira wanda akan sa ne yau zamu tashi radiyallahu anhu yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya miki hina unzila alaihi lokacin da aka saukar masa aya wa anzir ashiratak alaqrabina ka gargade danginka mafiya kusaci faqala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya ma'ashara quraish aw kalimatan nahwaha ya ku taron quraishawa ko ku wata kalma makamanci ta dai ya fada ishtaru anfusakum ku kwaci kawunanku ku sayi kawunanku la ughni ankum min allahi shay'an bazan wadatar da ku komai daga Allah ba ya abbas ibn abdul muttalib bafa abbas ka kwaci kanka la ughni anka min allahi shay'an bazan wadatar da kai wani abu daga Allah ba ya safiyatu ammatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya ke safiya safiya baba nan annabi ila da amincin Allah tabbata gare shi la ughni anki min allahi shay'an ki kwaci kanki bazan wadatar da ke wani abu daga Allah ba ya fatimatu bintu muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ke fatima yar gidan annabi muhammad tsira da amincin Allah su tabbata gare shi salini min mali ma shi iti tambaye ni a dukiyata abinda duk kika ga dama la ughni anki min allahi shay'a ba zan wadatar da ke wani abu daga Allah ba ba an gama shi yasa idan ba sa zo a yi hadisi to kar kai mamaki idan ba sa so a yi hadisi kar kai mamaki ko idan ka ji suna sukar Bukhari suna cewa ai a cikin Bukhari ne aka rawaito hadisin da aka ce an yi wa annabi tsafi suna sukar Muslim suna cewa a cikin Muslim ne aka ce aka rawaito hadisin da aka ce iyayen annabi suna wuta suna condemning Bukhari da Muslim ba su da gaskiya ne ba sa san a tafi akan ilimi ba sa san a yi addini akan ilimi idan za a yi addini akan ilimi ba za su ci kasuwa ba kware da gaske ba za su ci kasuwa ba baba na wata rana muna tafiya a mota sai ga motoci homomi ana tafiya wata hidima ta ƙasa kowace homa an manna mata ƙaton hoto da rawani hakan nan hoto kowace homa wannan hoton sai ya ce min me ake ne nace masa ina ga zikirin kasa ake sai ya ce to zikirin kasa zikirin kam zikirin Allah ne ko zikirin wanda hotel na sai yake nace zikirin Allah mana yace a'a sai to me alakar zikirin Allah da hotel wani yace ko dan ma ai da shi ne za a hada naira 50-50 dari-dari a hada wasu kudade to sai yake nuna mun cewa hidima ce ta jaura to wannan fitina ce ta addini yayin da aka mayar da addini jaura ta zama fitina idan za a zaga gari sai an cika form kowane yaro sai ya lalimu 500 a gidansu kudin form wannan kudin form nan aka hada shi ya kake gani ai jaura ta yi Allah ya sauke don haka annabi sallallahu alaihi wasallama a wannan hadisi yana nuna mana cewa Allah ya umarce shi yayi wa'azi wa danginsa wa'azi ne na gargadi da jan kunni da jan hankali dan haka ya kirayi kabila gaba daya yace ku yi ta kanku ku nema wa kanku mafita ku saya wa kanku aljanna da imanu yace ni ba zan wadatar da ku daga Allah ba wadatarwa daga Allah yana da ma'ana guda biyu wadatarwa daga Allah wato ba zan iya muku zuwa muku da wani amfani wanda Allah madaukakin sarki bai baku ba ni a wajena ba za ku samu karin lada ba wanda Allah bai baku ba wai saboda ni annabi ne dan haka ni ma an bani wani lada in ba wanda na ga dama babu wannan a wajena babu sanan ba a bani waɗansu gidaje a aljanna an ware ko ɗakuna an ware ko su fulotai a aljanna aka ware ko ta FJS aka ware a aljanna aka ce wannan kai abin da ka ga dama da shi ba Allah madaukakin sarki bai ware ko canci ba a aljanna cewa wani abin da ya ga dama da shi mallakinsa ne gaba daya dan haka ma'anar ba zan amfana muku komai daga Allah ba shine dukkan abin da Allah bai ba ku ba bani da shi da zan iya ba ku a sha'anin tsira na ranar kiyama an fahimci wannan yaran kun ga yayi daidai da fadin annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabu duk wanda aikinsa bai kai shi ba dangantaka sa ba za ta kai shi ba duk wanda aikinsa yayi saibi da shi yayi sanda da shi aikinsa bai iya ya karasa da shi ba to dangantaka sa ba za ta cika ta masa ta karasa da shi ba ba kamar a duniya bane idan ka zo ka kana da kwalin diploma ko kana da kwalin degree ko HND ko masters ko kaza aka zo aka auna tsawonka aka ce tsawonka bai kai ba to ba kamar a Najeriya bane ko a duniya bane da wani babba zai ce na kara maka da tsawon ko a ce shekarunka ba su kai ba ya ce na kara maka da shekaruna ko a ce makin ɗinka bai kai ba ya ce na ƙara masa makin kaza ya haye kamar yadda za a yi a jami'a a zauna senate meeting a tattauna a kan result to ga yadda result ya kasance ya za a yi yanzu a yi hukunci ce to shi kenan za a yi hukuncin a ƙara kowa makin biyar wanda ya haye ya haye wanda bai haye ba shi kenan a kura sai ya zama wannan committee ko wannan team suna da hakki na su ƙara maki biyar daga nan mai haihuwa ya haye wanda ba zai ba kamar haka ba ne lahira lahira gaba ɗaya komai na Allah ne to kun ga a wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama ya kira kabilar sa yace ku yi ta kanku sannan ya bi su daya bayan daya an ba mu misali ya kira babban sa Abbas ya kira babban sa Safiya ya kira ƴarsa Fatima dan haka ma'anar bazan wadata muku wani abu daga Allah ba ta bangare daya shine bazan amfana muku amfana da Allah bai ba ku ba ta daya bangaren kuma bazan wadata ku da komai daga Allah ba shine ba zan iya tare muku azaba in Allah ya nufi muku azaba ba in Allah ya nufi muku azaba to ni bazan iya tare muku na hana shi muku azaba ba idan kun san akwai ceto ko to amma shi to ceto ai na Allah ba ikon mai ceto bane ba shi kuma anan annabi sallallahu alaihi wasallam yana kore kansa ikon a cikin sarautar Allah ceto kuma bai fita daga ikon Allah ba bai fita daga sarautar Allah da tsarin sa ba tunda mai ceton sai Allah ya nada shi sannan wanda za a ceta sai Allah ya ba da izinin a cece shi sannan lokacin da za a ceton sai Allah ya ba da izinin yanzu a ceton dan haka ceton yana cikin wato yana cikin hurumin iko na Allah subhanahu wataala yanzu abinda annabi anan yake korewa kansa ba wai dama ceto ke korewa kansa ba yana korewa kansa dama ce ta iko a cikin sarautar Allah na abinda Allah bai ga dama ba saboda haka girman Allah yake duk wanda ya yi imani da shi kuma imani sahihi na gaskiya ya san haka Allah yake ba a yi wa Allah karambani ba a masa kasassaba ba a yi wa Allah shishigi ba a yi wa Allah madaukakin sarki jayayya a cikin mulkinsa to abinda zai ba ku tausayi ya kara fito muku da abun fili da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce da nana Fatima ya Fatima bintu Muhammad haka magana ta kare yar gidan Muhammad sallallahu alaihi wasallam wancan bakwa ne wannan goggo ce wannan kuma ɗaya ce da yace Fatima bid'atun minni wa ana bid'atun minha Fatima wata tsoka ce daga gare ni ni kuma wata tsoka ce daga gare ta amma tare da haka sai yace tambaye ni a dukiyata abinda kika ga dama me ya kawo wannan zancen tambaye ni a dukiyata abinda kika ga dama me hikimar fadan haka shine abinda muke fada a baya da Allah yace laisa laka min al'am cewa wannan lamun din lamul mulki ce lamun ce ta mallaka dan haka yanzu anan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya gwada mata abin da ya mallaka kenan dukiyarsa mayafinsa taguwarsa alkyabbarsa kwagirinsa sandansa butarsa buzunsa da sauran mumtalakat ɗinsa takwabinsa salikensa dai da sauransu shine abin da ya mallaka dan haka daga abin da na mallaka tambaye ni abin da kika ga dama wannan mallaki na ne cikin ababen da dan adam ka iya mallaka na rayuwar yau da kullum amma da yace la ughni anki min Allahi shay'a bazan wadatar da ke wani abu daga Allah ba yana nuna cewa kenan duka mumtalakat na Allah cikin malakutin Allah ba shi da mallaka ga abin da nake da shi tambayi karki tambaye ni abin da ban mallaka ba ba ni da shi ko ba zan wadatar da ke daga Allah ba wannan hadisin da hadisan da suka gabata duka suna karantar da mu cewa hatta annabi sallallahu alaihi wasallam baya mallakar iko da kayan Allah sai abin da Allah ya ga dama idan ka fahimci addini a haka to Allah ya taimake ka ya sa maka shiriya Allah ya ji kan da Idris Abdulaziz Bauchi lokacin da aka yi hatsaniyar aka yi ruhuji aka yi wato fitinan nan ta yace baya neman taimakon Annabi sallallahu alaihi wasallam Ahlus Sunna a wancan lokacin sun fahimce shi sun fahimci me yake nufi kai har wanda ba Ahlus Sunnan ba sun fahimta amma tunda ibara ce wacce za a iya daukan shubuha a cikin ta sai aka yi amfani da ita amma an san me yake nufi duk wanda ya san shi da Annabi sallallahu alaihi wasallam tun jama'ar Idris ya fara da'awa duk wanda ya san shi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya san a wannan ranar ba giya ya sha ba ba wiwi ya sha ba in dai da gaske tozarta Annabi yayi to bai da lafiya duk wanda ya san shi da Annabi alaihi salatu wasallam Malam Idris da a masallacin sa farkon dawowarsa daga Madina a masallacin sa wandan mutane ke kama su almakashi yanka ka zo masallacin sa wandan ka ya wuce idan sa kama ka da idan almakashi ya tsaga shi in ka ga dama ka je a dinkin ka dama ka je a yanki amma yayi hukunci to da tsabar sai an bi Annabi alaihi salatu wassalam ai sa abin da yake to amma wannan abin da muke karantawa madarar tauhidi ka san matsayin Allah madaukakin sarki ka san matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kowa ka bashi haƙƙin sa idan ka iya rarrabe tsakanin wannan abun guda biyu to ire-iren waɗannan ba za su zama maka matsala ba amma idan baka iya rarrabewa ba kana shigarwa musamman ka dauki Annabi sallallahu alaihi wasallama kai guluyi ka wuce gona da iri a haƙƙin sa ka bashi makami na Allahntaka ko ka bashi wasu siffofi daga siffofin Allah to idan ana cikin karatu za a zo kan abubuwan da ba za ka gane su ba kuma za ka ji ba su maka ba kuma za ka tada hayaniya to za a zo hadisi a Bukhari ka karyata za a zo a hadisi a Muslim ka karyata saboda fahimtar ka a rikice take ba ka kan seti ba ka rarrabe ba matsayin kowa da darajar kowa da matakin da kowa yake baka rarrabe ba anan ka san matsala dole a rika samun spark to kai ma sai ka kasa gane aqidarka ka kasa gane mecece madafa hadisai da yawa a Bukhari nan kai aiki da su hadisai da yawa a Muslim kai aiki da su malaman da suka ilmantar da kai karatun fiqh suka ilmantar da kai wasu karatuttuka ko na zuhudu ko na menene ma zaka samu sun tasirantu da hadisai a Bukhari sun tasirantu da hadisai a Muslim amma yanzu ka ci karo da wani hadisi ne wanda sakamakon baka da furqan sakamakon baka da ilimin rarrabewa yanzu wannan hadisi ne ya tar maka hankali kana ganin a dalilin wannan hadisi magana wanda kai kwandamin Bukhari gaba ɗayan sa wanda kai kwandamin Muslim gaba ɗayan sa kuma alhalin daga kai ne matsala so irin wannan karatun a fili yake idan mun fahimta mai sauki ne mu gane waɗannan lamura malam ya kawo ayoyin alqur'ani ya kawo hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam Bukhari da Muslim Annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya faɗi matsayinsa da haka idan mutum ya fahimci abin a haka to ba abin da zai bashi wahalar ganewa ke san ba kuma ta ba wancan satin na dan bata lokaci wajen yi muku bayanin bambance-bambancen Annabi sallallahu alaihi wasallam matsayinsa yakan zo a matsayin dan adam yakan zo a matsayin bawa yakan zo a matsayin Annabi manzo kuma kowanne matsayi akwai hukunce-hukunce da suke da alaka da wannan matsayi idan ka kiyaye waɗannan makama da Allah madaukakin sarki ya yi masa to ba za ka taɓa samun cakudadde ne ba amma idan baka rarrabe ba baka kiyaye ba to anan ne sai ka dinga ƙaryatawa sannan alqur'ani ka rinka canza masa ma'ana ba da haƙi ba ka dauki aya ta alqur'ani ka bata ma'anar da ba haka Allah yake nufi ba saboda ka kaucewa fadan wani abu eh saboda ka kaucewa fadan sai ka bata abin da Allah yake nufi idan kace abasa wa tawalla an ja'ahu al'ama wama yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu adh-dhikra amma man istaghna fa anta amma man istaghna fa anta lahu tasadda wama 'alayka alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta 'anhu talaha wadannan ayoyin jan hankali ne ka iya cewa fada Allah yake wa Annabi sallallahu alaihi wasallama akan wani abu da yayi na kuskure Allah ya saukar da wannan jan hankalin ayoyi alqur'ani mai girma saboda ya isa wa Annabi tokaciya suka zama ayoyin alqur'ani har sallah zaka tsaya kai da su yene wa Annabi tokaciya kin wannan ba matsayin Annabi bane ai ya ishe shi matsayi a ce da shi Allah yake magana ko tokaciya ne kai a magana da kai mana ko tokaciya ne a ce da shi ake kuma kai sallah da shi kuma sallar ka ta inganta wannan ba matsayi bane to amma idan mutum ya zo shi yana fassara wajen sai yake kokarin nuna cewa ba da annaba ake ba to wannan sako yake isarwa bai cewa Allah bai isa miki ne wannan tokaciya a daidai wannan lokacin sai zan to ba sakon Allah kake isarwa Allah yana nuna matsayinsa da matsayin annabinsa sai kuma baka san abin da Allah yake nufi ya fito sai kana juyawa daga nan sai ka zama cikin waɗanda suke ilhadiyar alqur'ani suke alqur'ani ta'addanci cikin ma'anoninsa sai ka tashi ka bar mutane akan fahimtar da ba ita Allah yake nufi ba to kaga ya kai wa Allah kariya kenan kuma yana daga mafiya zalitin hali yi wa Allah kariya to suna nan a cikin alqur'ani mai girma yadda zaka ga suna kokarin kaucewa abinda Allah yake cewa saboda dai wai suna ganin in an bayyana in an tafi akan yadda Allah yake din suna ganin kamar za a tauye haƙƙin annabta ba daidai bane ba wanda a gefe guda kuma suna tauye haƙƙin allantaka jama'a an gane Allah ka mana shirya malam ya ce fihi masail a cikin wannan karatu namu akwai mas'aloli al'ula ta farko tafsirul ayataini fassara ayoyin nan guda biyu ايشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ده كما والذين تدعون من دونه ما يملكون من كسبه من فسر الثانيه نبي قصه احد من قصر احد معنى من جي وانا ابن ده يفارو اياكن احد بيان نفن لبارن احد غبا داي با وانا ابن ده يفارو اياكن احد نا وري ياي وري فتنه تاي فتنه هر انيو النبي صلى الله عليه وسلم راوني har an karya masa hakuri wanda wannan dan adantaka ne haka Allah madaukakin sarki ya ga dama abin da yakan samu yan adam yakan samu annabi sallallahu alaihi wasallam kasancewa dan adam amma sarauni jini ya fita an karya masa hakuri yayi gwagwarmar yaki Allah ya turo mala'iku kai tsaye ya zauna shi ya zauna a masallaci sun je sun masa yaki ba Allah ta'ala bai danmare kafirai a wannan lokacin lokaci guda ba Allah bai sa musu imani ba ma sai an sha wahala da su ba duka wannan hikima ce ta Allah madaukakin sarki ya tsara wa annabinsa ya sha wahala ya yi gwagwarmaya ya yi fama shi ma abinda kan samu dan adam shi ma zai iya samunsa don haka kasancewar an masa rauni jini ya zuba an karya masa hakuri wannan dan adantaka ne kuma Allah ne ya nuna ikonsa da girmansa da kuma darussa a cikin haka domin kasancewa to kai kuma wa kai kuma asuwa da ba za ka yi wa addini gwagwarmaya ba don haka me yasa waɗansu suke naɗa wa kansu rawani su nada wa kansu rawani, su sanya wa kansu alkabbar girma, su mai da kansu matsayin Ubangiji a cikin wannan addini. Ba su yi masa wahala ba, ba su yi masa gwagwarmaya ba, kawai su sun riga sun zama manya a addini, sun girma. Ba littafinsu a kasuwa ana sayarwa, ba littafinsu a masallaci ana karantarwa, babu wata fatawarsu da take yawo. Kawai sun shahara ne, su shehunai ne, amma duniyar musulunci bata ajiye iliminsu, bata taskace iliminsu ana amfani da shi ba. Tsakani da Allah, ko ilimin da za a ce da shi ake amfani, ake amfana a duniyar ilimi, ba su gadarwa duniya ba, amma ba sun shahara su shehunai ne, ana neman albarka a wajensu, ana kaza kaza kaza, ana kaza kaza da su. In dai Annabi sallallahu alaihi wasallam zai sa sarkin yaki ya dauki takwabi ya je, Allah ya bar shi a hadu da kafirai a gwaru a kashe jama'arsa, shi ma a iso shi a karya mara hakuri a zubar masa jini, dan me kai zaka zauna? Abin da aka sani a wajenka shine ka dinga shafa kan mutane, gwagwarmayar ka kenan kai. Kuma in za a yi zikirin damfe banda kai, ko manya ne, wani abu ne aka yi a musulunci ba da Annabi aka yi ba? Sallah shine liman, azumi ya fi kowa iyawa, hajji shine jagora, yaƙi shine jagora, amma waɗannan damfe banda su, yawo banda su, tsalle banda su, ihu banda su, suna zaune. Za a tura masu taɓin hankali su je su yi tai. Ai, ya kamata idan bautar Allah ne ku zama limamanta, ka zama a kan gaba. So ba daidai ba ne ba, amma yadda addini hanyar cin abinci, mutane su allantar da kawunansu, sai dai tabarraki kawai za a yi ta diba, a yi ta diban tabarraki. Ka rasa ta ina tabarrakin yake, ta ina, ta ina ya zo? Abubakar bai yi tabarraki ba, Umar bai yi tabarraki ba, Usman bai yi tabarraki ba, Aliyu bai yi tabarraki ba, du maqamun sannan har da an musu albishir da aljanna ba a rawaito mana ana cire hula suna shafa kawunan mutane ba, ba a rawaito mana sun yi shishiki wa Allah cikin sarautarsa ba. Amma sai daga baya a ƙarni na 10 sannan a samu wasu su naɗa kawunansu tamfara ce. Na kai mun ji yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gwagwarmaya, kuma addini na gwagwarmaya ne, kawai ka tashi ka yi, ka rayu a gwagwarmaya, ka mutu a gwagwarmaya. In kuma mulki za ka yi ko sarauta, to sai a naɗa ka wata sarauta a garinku, amma addini ba sarauta ba ne ba. Annabawan Allah da manzanni gwagwarmaya suka ta da'awa, Annabi Dawud da Annabi Sulaiman su ne Allah maɗaukakin sarki ya musu baiwar mulki a cikin annabtarsu. Amma sauran annabawa da manzanni gwagwarmaya ne aka yi. To addini wahala ce, in mutum so yake yi ya ci abinci, to sai ya je kawai a bashi wani saddauna, ko a bashi wani jagaba, ko a bashi wani dan madami ko dan wacece, ya je ya tayi kuma wannan ya rawani ya ta hidimarsa. Amma addini gwagwarmaya ce. Na uku, kunutu sayyidil mursalina wa khalfahu sadatul awliya yu'minuna fi ssalati. Na uku mun ji kunutin shugaban manzanni Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a sallah yayi kunuti, wato kunuti yana nufin addu'an nan da muka karanta cewa yayi a sallar asuba, yana la'antar waɗancan mutane. Wa khalfahu sadatul awliya, sannan bayansa kuma shugabannin waliyan duniya. Eh mana, su waye a bayansa? Ba za mu baka da Umar ba? Idan akwai waliyai su waye lamba ɗaya? Sadatul awliya, shugabannin waliyai suna bayansa, suna yu'minuna fi salati, suna amin kuma a cikin sallah. Kai ku duba sifofin da malam ya ambata a nan. Kunutu sayyidil mursalina, kunutun shugaban manzanni. Da yace shugaban manzanni ba, bai ce Annabi sallallahu alaihi wasallam, zai ce shugaban wani sako ne yake so ya isar maka, cewa kunutun ma irin na shugaban manzanni. Kaga babban kunuti ne ko? na ɗaya kenan. Na biyu, wa khalfahu sadatul awliyai, bayansa kuma shugabannin waliyai masu amin din ma ba fara hula bane, masu amin din ma shugabannin waliyai. Biyu kenan ko? Yu'minuna, kuma suna yin amin. Na hudu, fi salati, kuma a cikin sallah. Kuma a cikin sallah. Wannan yana nuna maka yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama yake marere cewa ya dage wajen komawa ga Ubangijinsa idan an san matsala. Yaya za ka hada da wanda yana ganin yanzu shi ne mai yi? Shi ya wuce ya marere ce a gaban Allah yana neman alfarma, su ne za a nema a wajensu. Haka dole ku fahimci cewa addinin ba ɗaya ba ne. Sannan kuma Annabi sallallahu alaihi wasallama yana addu'a, sahabbai suna amin, su din shugabannin waliyai ne, amma ba wani waliyi a cikinsu da yace da ya tashi saboda wallittaka yace kawai kaza za a musu. Koma ga Allah suka yi, da Annabi shugaban manzanni da shugabannin waliyai duka sun koma suna gaya wa Allah damuwarsu. Amma yanzu waliyi ɗaya sai ya shafe a labarai da ake yi ba, dukkan rai ne ba, labarai ne ake bayarwa, duk abin da suke faɗa sai ka ji ya ƙare a labari. Yanzu a kawo wani waliyin mana wanda zai hana ruwa gudu, sai waɗanda ba sa nan ne sai a yi ta musu ƙarya, wanda suke nan kuma yanzu ba su hana komai ba, ba su hana komai gudanuwa ba. Na hudu, annal mad'uwa alaihim kuffar, mu ƙara fahimtar cewa waɗanda ake musu tofin alatsinan kafirai ne. Al mad'uwa alaihim, waɗanda ake addu'ar a kansu ake musu tofin alatsinan kuffarun kafirai ne. Ka duba masu addu'ar, suwaye masu addu'ar? An gaya masu waɗanda ake addu'ar a kansu akan Allah ya la'ance su, kuma ka duba suwaye kafirai ne. Ka duba bambancin da ke tsakani, kamar sama da ƙasa, bambancin kamar tsakanin gabar da yamma. Me malai yake so mu fahimta anan shine, duk walittakarka, duk girman matsayinka da za a lankaya maka da Allah maɗaukakin sarki, duk lalacewar wanda ya ɓata maka rai sai Allah ya ga dama, duk lalacin wanda ya ɓata maka rai sai Allah ya ga dama. Amma yanzu zai gaji ana cewa ai in dai ba ka son shehu kai da aljanna famfam fau. To duk lalacin mai lalacewa, wallahi ba za ka iya komai ba sai Allah ya ga dama, ba abin da za ka masa, kai dai kan da ikon kawai, saboda shi kafiri ne, ba ka da wannan ikon, yana cikin ikon Allah. الخامسة نبير أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار، منها شجهم نبيهم وحرصهم على قتله، ومنها التمثيل بالقتل مع أنهم بنو عمهم. نبير وأن كافرا بأي كافر تنصبا، أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار، sun aikata wasu abubuwan da galibin kafirai ma ba su aikata ba. Minha, daga cikin ta'addancinsu, shajjuhum nabiyahum, raunin da suka yi wa annabinsu. Na biyu, hirsuhum ala qatlihi, yunkurinsu da kwadaituwarsu akan su kashe shi. Wa minha, daga ciki, at-tamthilu bil qatla, gunduwa gunduwa wa mamata wanda suka yi shahada, gunduwa gunduwa da suka yi musu. Akwai sahabin da suka sare hannu dama, suka sare hannun hagu, suka sare kafar dama, suka sare kafar hagu, sannan kuma suka sare tsakiya suka kashe shi. Yana ba Annabi sallama kariya a wannan wajen. wannan duk yana cikin ta'addancin su ma annahum banu ammihim tare da cewa kuma ƴaƴan bakwanu suke tare da cewa ƴaƴan bakwanu suke wannan ma zaka fahimci me sun keta alfarmar zumunci amma duk da haka waɗannan shugaban manzanni da shugabannin waliyai waɗannan kafirai ƴan ta'adda waɗanda suka yi abin da aka karanta mana tare da haka na shida anzalallahu alaihi fi dhalika sai Allah ya saukar mashi laysa laka min al-amri shay'un duk da hakan sai Allah ta'ala ya ce baka mallakar wani abu cikin wannan lamarin kun gane tare da hakan sai Allah ya ce da shi baka mallakar wani abu cikin wannan lamarin kana shugaban manzanni kana tare da shugabannin waliyai kana kunutu a cikin sallah suna cewa amin akan kafirai waɗanda suka yi wa annabi rauni suka nemi kashe shi suka yi gunduwa gunduwa da mutanen Allah sannan suka keta alfarmar zumunci amma Allah yake cewa da annabin da mabiyansa waliyan yace ba kwa mallakar wani abu cikin wannan lamarin na Allah ai magana ta kare as-sabi'a na bakwai qauluhu aw yatubu alaihim aw yu'adhibuhum da Allah yace ko ya yafe musu ko ya musu azaba fataba alaihim fa amanu sai Allah din ya yafe musu suka yi imani kamar da muka ambata satin da ya gabata dukkan waɗannan da aka la'ance su su uku Safwan ibn Humayya, Suhail ibn Amr, Al-Harith ibn Hisham, bayanan guda uku gaba daya bayan fatuwar Makka suka yi imani. Kuma imanin su yayi kyau. Suka zama nagartattun sahabbai. To yanzu tsakani da Allah, shehu ma baya nan. Kai zaka wakilce shi. Ka ce wani dan wutan. Shehu ma baya nan. Shi Annabi sallama yana nan fa yace ba za su rabauta ba tsinannu Allah ya ce a ba ruwanka da wannan lamarin ba hidimarka bace ba kayan mu ne in mun ga dama mu yafe su in mun ga dama mu su azaba kuma sai Allah din ya yafe su suka yi imani kuma suka zauna da annabin aka ci abinci tare aka yi tafiya tare aka yi sallah tare aka yi hajji tare aka yi cigaba da aikin jihadi tare yanzu waye yace maka wanda kai masa hukunci da baya son shehu dan wuta ne waye yace maka Allah ba zai bashi aljanna ba as-samina na takwas al-qunutu fi an-nawazil cikin wannan karatu mun ji qunuti a nawazil wato al-qunut addu'a da ake a cikin sallah sallolin farilla raka'a karshe bayan an dago daga ruku' fin nawazin wato a yayin da wasu masifu suka sauka kamar yadda wannan masifa ta faru sakamakon haka annabi sun zama ya dinga yi musu addu'a tsinuwa a cikin sallah haka lokacin da aka tare masa aran momi mahaddata alqur'ani cikin sahabbansa a kabilar ri'il da zakwan suka kakkashe masa sahabbai annabi alaihi salatu wassalam nan ma a cikin sallarsa raka a karshe ya dago daga ruku sai dinga la'antar su yana musu tofin halatti ne to wannan ya tabbata a shari'a babu laifi dan wata masifa ta sama al'ummar musulmi musamman wacce ta shafi ta'addancin ɗan adam to su yi addu'a a cikin sallah ta farilla suna masu neman sauki suna masu tura aniyar duk wani mugu zuwa ga wato aniyarsa ta bishi hatta sai a mas'ala ta tara tasmiyatul mad'u alayhi fi salati bi asma'ihi wa asma'i abaihi kiran sunan sunayen waɗanda ake tofin alatsina a kansu da sunayen su da sunayen ubannin su yanzu ba hali mu buga muku misali tunda sun zama sahabbai amma lokacin da yayi addu'ar yana ambaton sunayensu da sunayen ubanninsu ne a cikin sallar. Kaga wani ba zai zo ya ce mana ya za a zo a cikin sallar ana kiran sunan Arnaba, ana kunuti. Kamar Prime Minister na Isra'ila Netanyahu, a cikin sallah ka ce Allahumma la'an Netanyahu, Allahumma la'anhu, Allahumma 'adhibhu, Allahumma dammirhu tadmiran, Allahumma zilzil al-ard tahta qadamihi. Idan ka zo kana fadan sunan sa, ce ka kira sunan Netanyahu a cikin sallah, dan ka sallah ka tafaci. Al-ashira, mas'ala ta goma, la'anul mu'ayyan fil qunut, sine wa ayyanan ne a qunuti. Babu lin idan ya cancanci sinuwar, yanzu irin Netanyahu ya cancanci sinuwa, tunda ya cancanci sinuwa, to ka ambaci sunansa da nun guda, ka tsine masa albarka a cikin sallah. Wannan ba matsala ba ce, ba komai. Al-hadiyata ashara, mas'ala ta 11, qissatuhu sallallahu alaihi wasallam lamma unzila alayhi wa anzira ashirataka al-aqrabin. Mun ji qissar annabi sallallahu alaihi wasallam, labarinsa lokacin da aka saukan mashi da ayar wa anzir ashirataka al-aqrabin, ka gargadi danginka mafiya kusa ce. Mun ji qissarsa, yadda ya bi kabilarsa, ya bi ƴan uwansa ɗaya bayan ɗaya, yana kiransu, yana kuma nuna musu matsayinsa. Athaniyata ashara, mas'ala ta 12, jidduhu sallallahu alaihi wasallama bihaythu fa'ala ma nusiba bi sababihi ila aljununi wa kadhalika law yaf'aluhu muslimun al'an. Jajircewarsa shine jidduhu sallallahu alaihi wasallama, jajircewar annabi alaihi salatu wasalam, bihaythu fa'ala ma nusiba bi sababihi ila aljunun, ta yadda ya aikata abin da sanadinsa ake danganta shi zuwa ga hauka, ake cewa ya tabo, yana ta addu'a, yana tsine musu albarka. Wa kadhalika law yaf'aluhu muslimun al'an, haka yanzu inda a ce musulmi zai aikata irin haka, abin da zai faru da shi kenan. Wato mala yana ishara zuwa ga abin da ya faru da annabi sallama lokacin da yake kiran Quraishawa. Ya ma'ashar Quraish, ya ku dandazan Quraishawa, ku fidda kanku, ku nema kanku mafita, ba zan wadata ku daga Allah ba. Baffa Abbas, Gogo Safiya, Fatima, yayin da ya tara su yake musu dawa, musamman su Quraishawa, yace da su, ishtaru anfusakum minan nari fa inni la ughni ankum min Allah shay'a, ku kwaci kanku daga wuta, ku kubutar da kanku daga wuta, ba zan wadatar da ku wani abu daga azabar Allah, ko ba zan wadata ku da wani abu da Allah bai ba ku ba. Su Abu Lahabi sai suka fara kunkuni, shine yake taballaka ya Muhammad. Abu Lahabi yace taballaka ya Muhammad, alihada jama'atana, amma dai Muhammadu ka lalace, ka halaka. Dama dan wannan ka tara mu, kace kana gayyar dangi akan wannan ka hada, suka wautar da shi, suka mai da shi mahaukaci, suka manna masa hauka. Amma annabi alaihi salatu wasallam bai fasa ba, shine ma lake jajircewarsa annabi alaihi salatu wasalam, ta yadda ya aikata abin da har ake danganta masa hauka, suna masa kallon wawa mahaukaci. To malam yace har yanzu kuma musulmi in zai yaka abin da zai faru da shi kenan, in dai ka dage da da'awa ka matsa, to yanzu a ce kai mahaukaci, yanzu a ce kai mahaukaci. Al-thalithata ashara, mas'ala ta 13, قوله للأبعد والأقرب لا أغني عنك من الله شيئا فدن النبي صلى الله عليه وسلم غنى نيسا da na kusa la'uguni anka min Allah shay'an bazan wadata ka daga Allah da komai ba ka nema hatta qala har yace ya Fatimatu bintu Muhammadin la'uguni anki min Allah shay'a yace ke ma yata Fatima bazan wadata ki daga Allah ba fa idza sarraha idan ya fito fili ya fadi haka wa huwa sayyidul mursalina alhalin shine shugaban manzanni bi annahu la yuhni shay'an an sayyidati nisa'il alamin da cewa ba zai wadatar da komai daga shugabar matan talakai ba shugabar matan talakai da jina na Fatima shi kuma shine shugaban manzanni shi matsayinsa bisa ya samu iko a cikin hurumin Allah ba ita matsayinta bisa ta yi abin da ta ga dama ta riga ta haye ba kun fahimci abu malam yace idan har shugaban manzanni zai fito fili ya gaya wa shugabar matan duniya shugabar matan talikai irin wannan uzuri wa amana al insanu annahu sallallahu alaihi wa sallam la yaqulu illa al haqq kuma matakar idan dai mutun zai yi imani cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam baya fada sai gaskiya domin kan ma ka zo kana cewa haba wannan kawai kara yake musu ai tawalu yake ai ya za a ce ba zai iya ai wannan tawalu ne ai kaza ne to kenan idan tawalu ne kenan ba gaskiya ya fara ba idan tawalu ne kenan ba gaskiya ya fara in kai imani da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam baya fada sai gaskiya yanzu kuna ganin wannan abin da ya fada ne don tawalu ko da ya zaburar da su da yaudara ko kuma ya fada ne saboda haka abun yake ya fada ne saboda haka abun yake kuma shi baya fada sai gaskiya Allah bai bashi izinin ya rufa rufa ya ayyuha rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik fa in lam taf'al fama ballaghta risalatak fama ballaghta risalata Allah ta'ala yace ya kai wannan binan manzo ka isar da abin duk abin da aka saukar maka daga ubangijinka idan baka isar da duka ba to baka isar da sakonsa ba balligh ma unzila ma bi ma'anar ladhi ma'ana mausula ce da aka tufidul umum duk abin da aka saukar maka ka isar fa in lam taf'al idan baka aikata duka ba fa ma ballagta risalatahu to kamar baka isar da komai bane duk abin da ka rage tamkar ka rushe gaba da abin da kai ne dan haka annabi alaihi salatu wassalam baya rufa rufa addinin Allah sannan musulmi yayi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam baya fata sai gaskiya summa nazara fi ma waqa'a fi qulubi khawasin nas al yawma sannan mutum ya san da wannan sai ya dubi kuma fima waqa'a fi qulubi khawasin nas al-yawma yalura da abinda yanzu ya darsu yalura da abinda yanzu yake aukuwa a cikin zukatan wasu mutane daban a yau ta bayyana lahu tauhidu to tauhidi zai bayyana masa wa ghurbatul dini da kuma bakuntar addini an gane batun kuwa idan annabi sallallahu alaihi wasallama ya fito fili ya ga yan uwansa cewa ba zai musu amfani ba kowa ya ta kansa ya kira nana Fatima ita shugabar matan talikai gaba daya yace ba zai mata amfani ba ta yi ta kanta wannan duk kun fahimta ko idan mutum yayi imani da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan abin da ya fada ba rufa rufa a ciki gaskiyar zance ne saboda shi baya fada sai gaskiya sannan sai ya dubi abin da ke faruwa yanzu na yadda waɗansu mutane da zuciyarsu ta zama me ake nufi da zuciyarsu ta zama cine da suka alakantar da zukatansu a neman tsira a wajen wasu yadda suka alakantar suka marerece suka ɗauki waɗansu gangar jiki suka dingina tsirarsu zuwa gare su malam ya ce idan ka lura da wannan abin da yake faruwa a yau to tauhidi zai bayyana maka zaka gane me ya tauhidi zaka san cewa waɗanda suke ta'allake a zukatansu da wasu shehunai ko wasu waliyai ko wasu duwatsu ko wata ƙasa garin ƙasa burbushin ƙasa ta wani abu zaka gane cewa ba su da tauhidi ba su san yana tauhidi ya sa gaba ba ba su da tauhidi ba su san ina tauhidi ya sa gaba ba saboda ashe kenan wani rayayye ko wani matacce a kabari ko wata garin ƙasa da ake cewa turba ba zai maka amfanin komai ba a cikin ikon Allah ka san wannan ka daina ɓata wa kanka lokaci da maulana maulana ka daina ɓata wa kanka lokaci da gausi gausi ka daina ɓata wa dukanka lokaci da almadad almadada in dai ka fahimci wannan to gausi ma ba zai wadatar da kai da wani abu wajen Allah ba madadu ma ba zai wadatar da kai da wani abu wajen Allah ba mai karama ba zai wadatar da kai da wani abu wajen Allah ba uɗubi ba zai wadatar da kai da wani abu a wajen Allah ba ka sani cewa turba ba za ta wadatar da kai da wani abu a wajen Allah ba ka sani cewa ba mai iya wadatar da kai daga Allah sai abin da Allah ya ga damar yayi da kai don shi kadai ya halice ka ba ta shi ba so idan ka ga masu ratayuwa da waɗansu gangunan jikkuna masu ratayuwa da turba masu ratayuwa suna kiran wasu waliyai ko suna kiran Aliyu ko Husaini da sauransu in ka san wannan karatun tauhidi zai bayyana maka ka san sun yi hannun riga da tauhidi sannan kuma malam yace ba kuntar musulunci za ta bayyana maka wa gurbatul islam bada'a al-islam ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban fatuba lil ghuraba annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce musulunci ya fara yana bako lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo yake da'awar wannan musulunci ba a san shi ba ana ganin ya zo da sabon abu haka dai abun ana ta fama a zama biyu a zama uku a zama shida a zama bakwai a zama goma a zama ana karuwa ana ganewa ana karuwa ana ganewa har yau musulunci ya kai ki har yau musulunci ya kai ki wanda yake cikinsa ma bai gama fahimtarsa ba wanda ke cikinsa bai gama iya shi ba yanzu wannan karatun da muke yi yanzu hakan nan wannan karatun da muke yi wani sai yanzu yake fahimta a ce abun haka yake kuma yana musulunci shekararsa 30 ko 40 ko 50 ko 60 to gobe ma in za ka ji karatu sai ka ji sabon abin da da baka san da shi ba an jima ma haka dan haka musulunci haka yake kullum bako ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce da bako ya fara kuma haka zai ci gaba kuma zai dawo bako kamar yadda ya fara sai ya ce fatuba lil ghuraba duk musulmin da ya bude kirjinsa bakon ilimi yana shigo masa yana karawa akan abin da ya sani bakuwar ibada tana zuwa masa yana karawa akan abin da ya sani to wannan ya dace da inuwar aljanna Allah ka sa mana cikin su amma wanda ya tsaya ya kai kashi shi kasa shi ba masa ba shi ba ruwansa da wani mala su sun riga sun fahimta su kaza to bai san musulunci ba ai musulunci kullun a cikin koyo ake musulunci kullun a cikin koyoki koji ne ba shi da iyaka wanda kuma yace sai ya je iyaka sa to sai wannan kun farko jin tawar bashi daga kullun musulunci a hankali sannu a hankali zaka tafi kullun kai ba ko ne a cikin sa ba wanda yake zama kamalallan shehi gurbatul islam ba za ta bar mutun ya zama cikakken waliyi ya gama da Allah sai dai a neme shi ba gurbatul islam ba za ta bar mutun ya zama cikakken shehi ya gama da Allah sai dai a neme shi ba gurbatul islam ba za ta bar mutun ya zama cikakken mai karama ya gama da Allah sai dai a dosana a wajensa ba shi ma kullun nema yake a wajen Allah kuma shi ma kullun sabo yake samu matukar yana gwagwarmaya da musulunci Allah ka samu cika da imani abinda muka yi daidai Allah ka tara mu cikin ladansa abinda na kuskure Allah ka gafarta mani وصلى اللهم وسلم على النبي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله لرشين ديا daga cikin mamun wannan masallaci kuma mambobi na wannan majalisi na karatu Alhaji Usman Mamman Kwanji wanda Allah madaukakin sarki ya masa rasuwa ranar talata da ta gabata aka yi masa sallah a nan garin Azare bayan ya yi fama da doguwar jinya Alhaji Usman dattijon arziki ne kuma yana da haƙƙi a kanmu na mu yi masa addu'a Alhaji Usman mai son ibada ne azumi da sallah da yake a kansu yana da jajircewa a ibada ku shaidu ne saboda ku ne abokan sallarsa a nan nan ne wajen sallarsa galibi kuma a cikin halin jinya inde ba a kwance yake ba to baya fashin ya fito ya zo masallaci yayi sallah kuma dan yayi sallah dai tsaya saurari karatu na saba ta kofar bayan nan na fita na gaishe shi akan kujerarsa sannan Alhaji Usman mutumin kirki ne wajen mu'amala yana da saukin kai yana da saukin mu'amala haka na san shi amma Allah shine mai ba kowa hisabi muna masa kyakkyawan zato saboda ibadarsa da kuma kyakkyawan halinsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa kyakkyawan hali yana sa bawa ya samu matsayi irin na mai tsayuwar dare baya kwanciya irin na mai wuni azumi baya sha saboda kyakkyawan hali duk wanda ya rayuwa irin ta wannan bawan Allah to yayi dace a ce Allah subhanahu wataala ya sanya maka sun addini a ranka da kishin addini da san bautar Allah da kyautata mu'amala muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sanya jinyarsa ta zama kaffara a gare shi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya kyautata bayansa ya gafarta masa ya yi masa rahama ya ji kayinsa Allah ka yalwata kabarinsa ka haska kabarinsa Allah ka masa shimfiɗa daga gidan aljanna ya Allah muna roƙonka ka sa jarrabawar da kai masa ta jinya tsawon lokaci ta zama kaffara ta zunubi a gare shi ka ƙara masa sakamako kan kyawawan ayyukansa muna nan laifukansa ya ubangiji Allah kai masa kawaici ka yafe masa domin baka da asara ayyukansa na alheri da yake yi ya Allah mutuwa ta katse masa su ba dan yana so ba dan ya shirya ba to Allah kai ka san yadda zaka yi da bawanka wanda ya dawoma kan aikin alkhairi kuma mutuwa ta katse shi. Allah ka karba masa abin da ya bari, ka rubuta masa abin da yayi na alheri, ka kyautata zuriyarsa, ka inganta bayansa, ka inganta rayuwarsu. Ya Allah ka sa su zame masa kariya da katanga ranar gobe kiyama. Mu da muke rayi, Allah ta'ala ka kara mana lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali da san addini. Idan mutuwar mu ta zo, Ubangiji Allah ka sa mu cika da imani. Marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya, Allah ka ba su lafiya, Allah ka shirye mu, ka shirye matasan mu maza da mata, ka sanya albarka cikin dukkan abin da ka ba mu. Wannan yace ya rubuto wannan tambaya, yana so a dan ja hankali game da wajibcin daidaita sahu da kuma wasu ƴan uwa wanda in yana kusa da su ya musu ishara su gyara sahu, sai su nuna kamar ba su ji daɗin hakan ba. To sahu a sallah sunna ce mai ƙarfi. Daidaita sahu a sallah yana daga cikin sallah. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ku daidaita sahunku, kar ku bar kafa wa shaitan ya samu wajen shiga. Annabi alaihi salatu wassalam yana cewa ku daidaita kafadunku da digadiganku, kuma har haɗe junanku, ku toshe kafafe. Wata rana har zai yi kabbara ba tare da ya juyo ba, sai Allah madaukakin sarki ya tsinkayar da shi wani ya goce a sahu, kirjinsa ya yi gaba. Annabi alaihi salatu wassalam sai ya juyo, sai ya ce, ba ku san ba ina ganinku ta bayana, ku daidaita sahunku, ko kuma Allah ya saba zukatanku. To kaga Annabi alaihi salatu wassalam da uslubi daban-daban ya yi magana akan gyaran sahu da harshensa mai albarka, ya gyara sahu da hannunsa mai albarka. Annabi alaihi salatu wassalam ya yi bayanai akan sahu, bayanai daban-daban wanda zai nuna maka cewa ya ba al'amarin sahu muhimmanci a sallah. Don haka ba daidai bane ba a zo sallah kowa ya tsaya yadda ya ga dama, a ce riga ma hannun riga ma akwai wurin tsayuwarsa. Kamar masu babban riga, wasu sun sake rigar cuna ɗaya da gurinta, cuna ɗaya da wurinta, ba hali a mannu da shi. Wannan kuskure ne. Wannan yin sahun da haɗuwar da manna jikin wani sako yake isarwa, wanda yake nuna kyakkyawar alaƙar da ke tsakaninmu da dangantaka da har haɗuwar zukata, tare da cewa kowa ya tafo ne daga gidan mahaifinsa ko daga gidan iyalansa, wani daga kasuwa, wani daga ofis, wani daga gida, wani daga kaza, an zo an haɗu waje ɗaya, ko an san juna ko ba a san juna ba, a haɗa ƙafa, a haɗa kafaɗa, a bi mutum ɗaya a cikin ayyuka na musamman, a yi sallah a idar domin a tabbatar da dangantaka na zukata da haɗin kai tsakanin al'ummar musulmi. Sahu yana da ma'ana, yana da matuƙar muhimmanci, don haka a maida hankali ga al'amarin sahu. Yana tambaya akan me ya kamata irin masu sana'ar wanke takalma da ke yi lokacin da ake sallah ba tare da sanin me shi ba, wani in ya ba su kuɗi yana ji hakan bai masa daɗi ba, haka kuma wanda bai ba su kuɗi ba fuskarsa na ba da jawabin ba su so haka ba. To asali bai kamata ba, saboda karambani ne da shishigi. Mutum ya cire takalminsa ya shiga sallah, sai kuma ka ɗauka ka wanke masa, asali bai kamata ba. Saboda akwai wanda baya buƙatar wanke, in an wanke masa an ɓata masa. Akwai takalmin da shi baya son wanke, in an wanke an ɓata ne. Akwai takalmin da in an sa masa wani man an ɓata shi ne. Ina taɓa gani a wani masallaci,
wani ya cire takalmansa farare sau jiki farare masu kyau wani ya dauka yaje wanki da ya tashi sai ya sa man wankin sai ya sa irin neutral din nan farin man wanki wanda ana iya sashi a kowane irin takalmi to amma kuma sai ya goge shi da brush din da suke goge kowane takalmi da shi sai ga takalmi kawai an wanke shi an bata shi mai takalmin nan gashi takalma irin masu tsadan nan ne hankalinsa ya tashi ransa ya baci yaro kuma almajiri bashi da halin biyan ka takalminka jarin nasa gaba daya bai wuce kayan 300 ko 500 ba to kaga akwai takalman da kwata-kwata mu'amalantar su sai mai su to wannan ta fiskar rashin dacewar yin abin kenan kwata-kwata sannan har yanzu ta fiskar rashin dacewar yin abin wannan ba za a kira shi sana'a ba sana'a ba ce ba saboda ita sana'a yarjejeniya ce idan kasuwa ce idan aikin kuɗi za ka yi wa mutum sai kun yarjejeniya sai ya baka aikin ya yarda kai masa aikin ka yarda za ka yi masa ko kun yi ciniki ko ku ciniki ba in kun yarda da ai mu'amalar to an rage hanya an samu akadi amma wannan ba ku yarjejeniya ba baka samu yardar zai maka ba za ka masa ba sai ka dauka kai masa kai kanka mai yin wala Allah baka san ma waye ba dan wasu kawai takalman za su zo su gani an sake kwabewa an shiga wasu sai su tattara su kawai in baka san ma da wannan abun a wajen ba sai ka fito kana neman takalminka hankalinka ya tashi an sace ma takalmi sai daga baya ka san kayo shi a wajen yara to kaga wannan babu akadi babu yarjejeniya ba mu kulle yarjejeniya da ku sai za ku mun to wannan bai kamata ba to idan har ba a bashi ba komai ba shi mai wankin takalmi idan ba a bashi komai ba to dama ba a yarjejeniya da shi ba baya bin bashi na a biya shi da sunan biya baya bin wannan bashi idan shi kuma mai takalmi ya dauka ya bayar ko yana so ya bayar ko baya so ya bayar to ba a babin kasuwa kasuwanci ya sa kudinsa ba ya sa kudinsa ne a babin man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u a babin mukafa'a annabi sallallahu alaihi wasallam yace man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu duk wanda ya muku wani alheri ku kuma ku saka masa wala Allah takalmin kai ma kaga kansa da ka fito kaga yana sheki an gyara maka shi tas an taimake ka kana tafiya takalmi duk kura matarka ɗaya ayyuka sun mata yawa bata iya goge ma takalmi ba irin masu mata ɗayan nan su haka fito dukuni ka samu yaro ƙarami a bakin masallaci ya goge ma ya gyara ma kai da kanka ganin takalmin sai ka ji daɗi a ranka amma haushinka shine me yasa bai tambaye ka ba wani kuma yana haushi ne saboda rowa yanzu dole sai na bashi wani abu amma takalmi kuma ya masa kyau tsakani da Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya muku alheri ku saka masa fa in lam tajidu ma tukafi'unahu bihi idan ba ku samu abin da za ku saka masa da shi ba fad'u lahu bil baraka ku yi masa addu'a ku roƙa masa albarka hatta ta'lamu annakum qad kafa'tumuhu har sai kun ji a ranku cewa kuma kun saka masa to kaga kenan idan ababi na mukafa'a ne to ba lallai ne sai ka dauki wani abun duniya ka bashi ba idan ka masa addu'a musamman ma yin almajiri ne kaga yana buƙatar addu'ar ka domin karatu ya zo ne ma ka masa addu'a Allah ya baka ilimi Allah ya baka hadar alqur'ani, Allah ya baka iko aiki da alqur'ani, Allah ya tashe ka kan aqida sahihiya, kamar su addu'a babu lafi tawabin ko yaji ko bai ji ba, kai dai kamar su addu'a da zaka nutsa cewa kai ma ka biya wankin takalmi, dan haka ababin mukafa'a ko baka dauki taro sisi ka bashi ba, baya binka bashin bashin taro sisi, saboda ba babin ciniki bane, ba babin kasuwanci bane, babin mukafa'a. To abin da ya sauka, abin da ya samu a wajenka daidai da addu'a, to shine abin da zaka yi kuma in kai ka biya, wannan shine kawai hanyar magance wannan matsalar. To ba matsala ce wacce zaka yi zaka ce a daina yin ta ba, kai ba sarkin gari ba, kai ba kantoma ba. So matsala ce wacce yaya za a fiskance ta, ko musamman abu ne a hannun yara, yaran nan abin tausayi wadda babu laifi idan a lokacin ka bashi abin da zai kai ya ci abinci, eh kai kuma karka kasa, karka yi rowar ka bashi abin da zai kai ya ci abinci, duk da cewa wani na taba na fito nace masa to kai ba ni da canji, yace nawa ne da kai yance naira 1000, yace akwai canji, eh haka aljihun wando ya dauko kudi yan 50-50 da mutala mutala, hakan nan ya kama irge zai irga mun 950, ba zan ga mun fere mu kare da shi ba, amma dai wani lokacin wani wasu sai kaga jarin fa ya hadu dan dai jarin wannan hidimar ka, ko kuma na abinci kan da akwai shi, ko kuma in kusa da masu abinci ne tunda koda da na abincin aljihunsa bai saba sai abinci ya ce ko shi ba, da wannan kudin aljihun nasa da yunwa cikin sa, abinci kuma jira yake yayi sidi, ko jira yake sai ya koma makaranta ya dauki kwano ya je ya bara, to na akwai mai abinci a kusa kai kuma sai ka siyo masa abincin 300 naman 200 suna jan kaya ai, ya zauna ya ci abinci ya koshi, to kai haka ka taimake shi, wal Allah sai ka samu yayi wata bai irin wannan cin ba. So lokacin a dinga la'akari da yara, Allah ya kara wa malam gurin tu lafiya, yace yanzu mai sai da rake ko mai sai da lemo, ka tsaya ka sayi rakensa na naira 100 ka bashi 500, baka ji kunya jiran 400 ba, ba za ka bar masa ya kara jari ba, na ce a karama kallah wanda ya sauke gilas kenan, ko wanda ya sauke gilas kenan, eh wani kan 400 in yasa raken 100 400 kuma zuwa zai yi magi da daddawa da kuka, ko a je a kada a gida, ya danganta da waye kai, amma dai akwai waɗanda tabbas jiran karɓan canjin 400 abin kunya ne a gare su. Allahu ta'ala alam. Allahumma hadina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa tawallana fi man tawallayt wa barik lana fi ma atayt wa qina wasrif anna sharra ma qadayt innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhlimu wa laytu la yazman adayt tabarakta rabbana wa ta'alayt lakal hamdu ala ma qadayt wa lakal shukru ala ma atayt nastaghfiruka Allahumma wa natubu ilayk. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم.